من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku wadanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aika mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aika da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya 0703 36 0415 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sara zumunta na Facebook. Ta yau dai muna asabar ne 5 ga watan Dulkada na shekara ta 1443 bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 4 ga watan Yuni na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shehi malaminmu al-professor Sheikh Muhammad San Umari Jallemo babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kinan Kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akan makalla bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana daga cikin abu wanda yake da hadari kwarai da gaske a tattarin dan adam harshen sa kuma yana daga cikin abubuwan da harshe yake tafkawa na laifuffuka wato cin mutunci ko cin zarafin wani dan uwa musulmi Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin wasiyoyin da yayi wa al'ummar sa a hajjar sa ta bankwana yayi huduba hudubobin nan sun kunshi wasiya da ya barwa al'ummar sa in aka ce wasiya ana nufin wani umarni ko wani gargadi wanda yake da ƙarfi kwarai da gaske wanda ake buƙatar wanda ake wasiya yake yin shi to daga cikin wasiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa wannan al'umma yake cewa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha manzo sallallahu alaihi wasallam yace lalle ku sani jinnanku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne gare ku kamar haramcin wato wannan gari ko kuma wannan wannan rana rana fil rana arfa da kuma hurumin da wannan gari yake da shi da kuma hurumin da wannan wata na Zulhijja yake da shi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu cewa dole su kiyaye wato jinin zubar da jini a junan su dole su kiyaye abinda ya shafi mutunci su kiyaye dukiyar junan su Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ar-riba arba min 70 baban wato riba ta haura babi 70 daban-daban na riba wato hanyoyin riba sai ya ce wa inna arbar riba irdu akhika almuslim ribar da tafi kowace muni annabi ya ce shine kaci mutuncin dan uwanka musulmi an dai san riba da irin ubar da Allah subhanahu wataala ya faɗa na wanda zai ci riba ko yayi mu'amala da riba Allah ce allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu bil mas wanda suke cin riba ba za su tashi ba ranar gobe kiyama daga kaburburan su sai kamar wanda ya samu tabin shaydanu wato wanda shaydanu suke bigewa yadda zai tashi yana fagamniya to haka wanda yake cin riba zai tashi ranar gobe kiyama Nabi sallallahu alaihi Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله يا ku wadanda suka yi imani ku guji abin da yayi saura na riba in har kun kasance mu'minai Allah subhanahu wa ta'ala yace wadanda suke in kuma ba ku daina ba fa illam taf'alu in ko ba ku daina karbar riba ko mu'amala da riba to shikenan ku shelanta yaki tsakaninku da Allah subhanahu wata'ala to duk da wannan abu da Allah subhanahu wata'ala ya fada dangane da riba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cin mutuncin dan uwanka musulmi shine mafi munin riba kuma saboda haka wani irin fito na fito ne dan adam yake yi da ubangijin sa yayin da yake cin mutuncin dan uwansa musulmi Allah subhanahu wata'ala yakan yafe laifin da zaka yi masa shi kai da shi wani umarnin sa baka yi ba ko wani hanin sa ka ki hannuwa kai da shi in ka nemi gafara sa sai gafarta maka wani ma bai san kai laifin ba ballanta na san san da ka nemi gafara aka gafarta maka Allah yana cewa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsuhu thumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurar rahima wanda duk yayi aikata mummuna inji Allah sannan ya nemi gafarar Allah man ya'mal su'an wanda duk yayi aikata mummunan aiki wato yayi abinda aka hana shi aw yadhlim nafsuhu ko ya zalunci kansa ta hanyar barin abinda aka wajabta masa Allah subhanahu wataala ya ce thumma yastaghfirullah sannan daga baya yazo ya nemi gafarar Allah Allah sai ya jidillaha ghafurar rahima zai samu Allah mai gafara ne mai jin kai mana idan dai sabo ne tsakaninka da ubangijinka ka aikata wani abu da aka hana ka ko kai bar abin da aka wajabta maka to wannan in ka nemi gafarar Allah Allah subhanahu wataala ya ce ya jidillaha ghafurar rahima cewa man yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima wanda yayi laifi to kansa yayiwa Allah kuma masani ne mai hikima sai ubangiji ya ce man yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina wanda duk ya kirkiri wani laifi ko wani sabo sannan ya jefi wani wanda bai ji ba bai gani ba da wannan laifin Allah subhanahu wataala ya ce to hakika ya daukar wa kansa wani kire babba mabayyani to kaga a wajen sabo tsakaninka da ubangiji sai ya ce jidillaha ghafurar rahima in kai tsakaninka da Allah sai ya fi maka amma da kai wa wani dan uwanka kai masa yarfe kai masa kage bai yi ba kace yayi bai fada ba kace ya fada ba ayi ba kace an yi baka gani ba kace ka gani Allah subhanahu wataala bai ce in ka nemi gafara ba zai gafarta maka ba anan sai salar maganar ta canza ba a ce thumma yastaghfirullah ba sai ka ce faqad ihtamala buhtanan mutun ya dauki wani kire wato wata ƙarya ce ya dauka ya jibga wa kansa ma'ana ubangiji subhanahu wataala ba zai yafe wannan tsakaninka da shi ba sai ka je kun sasanta tsakaninka da wanda ka cuce shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wani wanda yake a tsakaninsa da dan uwansa akwai wani zaluntarsa da yayi a dukiyarsa ko a mutuncinsa Annabi ya ce to yayi maza su je su warware kafin ranar da za ta zo babu dinari babu dirhami ranar da za a je a ebi ayyukansa kyawawa da yayi a bamu wadanda ya zalunta har sai idan ayyukansa kyawawa sun kare a fara ebo kuma laifukan wanda ya zalunta ana ainihin zuba masa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam man kana li akhihi alaihi madhlamatun falyatahallalha alyawm min qabli an yati yawmun la dinara fihi wala dirham wanda duk tsakaninsa da dan uwansa akwai wata batacciya ya ci mutuncin sa ya ci masa dukiya ko ya ci mutuncin sa annabi ce to warware ta nan domin a ranar babu maganar ubangiji ya gafarta maka ya suturta maka ya rufa maka asiri ka wuce shikenan a idan ya zanto a ranar gobe kiyama hatta dabbobi ba za a bar su tafi haka nan ba dabbobi wadanda babu taklifi akan su babu wani maganar aljanna da wuta akan dabbobi amma ubangiji subhanahu wataala ce sai an yi shari'a tsakanin dabbar da suka yi fada da ruwata ta karya mata kaho ko ta ji mata rauni to ina kuma ga kai dan adam zaka cutar da wani a dukiyar sa ko a jikin sa ko a mutuncin sa sannan kuma ka sha shikenan ka cuci banza ka ci banza ka da ki banza ka ci mutuncin shikenan abofi ba zai yiwu ba yanzu za mu shiga kakar siyasa a lokacin da ake amfani da wasu wajen fitowa su yi ta maganganu a yi ta yarfe a yi ta kage-kage a yi ta shirya abubuwa waɗanda suka faru da wanda ba su faru ba in sun faru a ƙara kamba masu a hura su a yi musu ƙare-ƙare in ba su faru ba a ƙirƙire su a ce sun faru ba don komai ba saboda a ci wata kasuwa ta siyasa saboda a kai wani ƙasa a ɗaga wani to duk waɗanda suke yin wannan ko suke sawa a yi wannan ko ake yi saboda su ba su tsawatar ba to babu shakka dukkanin su za su yi tarayya a cikin laifin wanda aka ci wa zarafi ko aka ci mutuncin sa ko aka yi masa ƙarya ko aka yi masa ƙage ko aka yi masa yarfi ba maganar siyasa ce a siyasa ba inda aka halatta maka dan kana siyasa ka cuci dan uwanka ko kai wa dan uwanka kazafi ko kai masa ƙarya ko kai masa ƙage ko ka dauko wani laifi da ya taba yi ma ya tuba ya koma ga Allah ubangiji wata kila ma ya yafe masa kazo kana tereran sa akan sa ubangiji ba zai kyale wannan ba in kai kana jin in kai aka gama cin kasuwar siyasa wata kila kai nasara kana jin kamar komai ya tafi ba za ka sani ba sai ranar da aka zo ana zube ban ƙwarya ta ranar da kowa yake ta kansa yau bai firul mar min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli mri'in yawma idhin sha'nu yughni ranar da kowa ta kansa yake zaka ga dan uwanka ka fita a guje baka san ma ka ku hada fuska da shi ka guje wa mahaifiyarka ka guje wa mahaifinka ka guje iyayenka ka guje matarka kowa Allah ya ce ta kansa yake a ranar annabawa su karan kansu duk tsarkin su cewa suke nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake to a ranar fa babu wanda zai san ka cutar da shi kuma shikenan ya kyale ka ubangiji kuma ba zai bar kowane abu ba sai ya hisabin sa waman ya'mal mithqala dharratin khairan yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara dharra laraba suna kiran ir tururuwa ba tururuwa ba itta suna kiran ta dharra shine sigarun naml shine mafi kankantar abinda za ka yi wa mutumin da yake rayuwa a sahara misali da shi ya fahimci kankantar sa a yanzu a larabci na zamani akan kira atom atom shine mafi kankantar abu akan kira shi zarra to duk kankantar abu sai Allah subhanahu wataala ya halarto shi sai kuma ya yi tsari mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada mutun ya rika cewa wadannan wani irin littafi ne wannan da karami da babba duka sai an kawo shi a ciki Allah subhanahu wataala baya zalintar kowa wala yadhlimu rabbuka ahada inna allaha la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima daidai da kwayar zarra daidai da kwayar ƴaƴan tururuwa ba zai Allah ba zai zalunci ba saboda haka ko mun kankantar abu wa in takum mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibi nace koda misalin kwayar komayya ne na aiki Allah ce sai mun zo da shi sai mun halarto shi يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد لا ندك أبنك كأيك تذاك وغنش أنت ليش أقبنك أنك ووش أنت ليش أقبنك in alkhairi ne ka gansa in kuma ba alheri bane mutum zai gani yayi taburin ina ma a ƙara nisan tashi daga wannan aiki haka ubangiji yana jan yana ja muku kunni dangane da shi Allah subhanahu wataala yana tsinkaye kan duk abin da kuke inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da yake boyuwa ga Allah a sama yake ko a ƙasa don haka kada a ga wannan wata siyasa ce saboda haka zaka iya samun wasu yara ka zuga su ko wasu masu zaman banza su rika shiga kafofin watsa labarai su rika fadan maganganu akan mutane da sunayen su ko da sifofin su ko da adireshin su ana fadawa da kaza ne wa da kaza ne ana yarfi ana cewa wai siyasa ake to wallahi duk wanda kai wa ba daidai ba a wannan lamari to ka sani cewa akwai ranar bi indillanci wannan abin kakkaza ta mala'iku wai sun kyale ka ba za su rubuta ba duk maganar da kake ma yalfizu min qawlin lati ma yalfizu min qawlin illa lillahi raqibun atid ba furicin da dan adam zai yi face a gaban sa akwai mala'ikun da yake halarci yake sa ido saboda akwai raqib mai sa ido atid wanda halarce yake ko yaushe ba zai kyale ka ba kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah saboda haka mu rike mu iya bakin mu kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'adh ibn jabal kuffa alayka hadha ka kiyaye wannan ya kama harshen sa ya nuna masa ka kiyaye wannan Mu'az yace awa kunna mu'akhazuna awa kunna mu'akhazina bima natakallamu bihi ya rasulullah awa mu'akhazuna bima natakallamu bihi ya rasulullah yanzu maganar da muke yi dinnan sai an kama mu da ita Annabi sallallahu alaihi wasallam yace thakilatka ummuk fa hal yakubbu an-nasa ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim fil nar illa hasailu al-sinatihim Nabi ce akwai abin da yake kifa mutane cikin wuta akan fuskokin su ko akan karan hancin su Nabi ce in ba abin da harasan su suka girba ba abin da harshen ka ya girba shi yake kai mutum wuta saboda kada a ce wai siyasa ake yi a rika cin zarafin juna a rika yarfe a rika ƙarya a rika kage a rika fadar maganganu kai wai ana dan baka wani abu to da kai da mai bakan kuna irin waɗannan dukkanin ku sai ubangiji ya tsayar da ku ya muku hisabi Allah subhanahu wataala ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ba abinda ubangiji ba zai tambaya akan sa ba babu abinda ba zai tambaya akan sa ba saboda haka mu yi kokari mu san cewa rayuwar nan duka a takaice take mutun nawa ne wanda ake ta shirye-shiryen siyasar da shi yanzu ina yake babu shi akwai wanda sai an ma ce sun ci zaben suke mutuwa ko wanda yana kan kujerar zai mutu ko wanda bai ci ba zai mutu da kai masa tumasanci dan ya ci zabe yana iya cin zaben kai kuma ka tafi lahira kuma duk abin da kai ka tafi da shi kenan babu kuma ranar da za a kace a dawo da kai قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها يجي الله ka dawo da ni ko dai wani abu mai kyau abinda na bari a baya lace ina fafau wannan magana ce kai kake fada Allah ba zai dawo da kai ba ba magana alaitana nuraddu wala nukaththiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yaquluna min qabl ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه انه لكاذب saboda randa mutun zai gani shiga wuta karara a gaban sa ya rika burin ada da shi ina babu magana komawa kuma an tafi saboda ranar da aka yi shelar kare su shikenan fa an rufe wannan babin naka dukkan wani abu naka na rayuwa kuma ya dawo tarihi ne kawai abinda ka bari a baya mai kyau shi za a ambace ka da shi abinda kai ayyuki ka mai kyau shi zaka tafi da shi mara kyau shi zaka tafi da shi akan menene zaka sayar da rayuwarka ta dindindin akan wata rayuwa takaitacciya da bata kama karaka kariya ba kaga mutun ya haura shekara 60 amma da shi za a zauna ana cin mutuncin wasu baya duba nawa ya rage masa a duniyar gaba daya wanda duk yace amaru ummati ma baina 60 ila 70 haka annabi yace rayukan al'umma ta tsakanin 60 da 70 wa qalla man yajuzu zalika da cika dan ne suke wuce haka saboda in ma ka wuce hakan nawa zaka kara kai 60 nawa ne yake kai 120 zaka kuma uninka abinda kai ne to amma da kai ba za ka yi tunanin mutuwa ce take jiran ka ga tanan kana kara fuskantar ta gadan gadan amma wannan ba zai zama maka wa'azi ba da kai za a rika zama ana kana tarawa kanka uban laifi wanda ba zai yafu ba dan kai sadaka dan kai zikiri dan kai tasbihi dan kai sallah duk ba zai wanke maka wannan ba haka ya kamata yan uwa musulmi wanda muke jin maganar Allah muke jin maganar manzo sallallahu alaihi wasallam mu yi abubuwa a cikin tsafta wannan ana maganar mutuncin mutum ba kenan ba a yi maganar jinin sa ba za ka sa a sare shi ko a ji masa ko a makashe shi wannan babi ne shi kuma daban wanda shi ma yana da hadarin sa na musamman na gaskiyan gaske Allah ka kiyaye mu
amin su amin mala Allah ya saka da alkhairi to tambayar mu ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa mallam mutum ne sai da filinsa ga kristoci da nufin za a gina office to bayan an kammala ciniki an biya shi sai aka gina coci shine ke tambayar ya matsayin sa yake a gurin Allah
idan ba coci aka yi da shi za a yi ba sun rufa masa ne ya zaci cewa wani abu ne za a yi ko na sana'a ko wani zama gurin zama ko wani abu ba dai wani abu da ya shafi addini ko akida ko bauta ba sai da ya sayar kuma daga baya suka juya suka yi wani abu da ban wannan babu laifi bai da laifi tunda ba wani abu bane da ya sani ya kauce wa sanin sa Allah ba zai kama shi da abin da bai san shi ba ko ba abin da ba da yardar sa aka yi shi ba insha Allah
to sai shi kuma yake cewa yana fama da lalura ta ulcer to sai yanzu yake jin wani yanayi ne daban sai aka ce masa alaman ciwon hanta ne amma fitsarin rakumi yana maganin shi shine yake tambaya mallam zai iya amfani da fitsarin rakuma matsayin magani
na'am duk fitsarin dabbar da ba a wato ana yake cin naman ta fitsarin ta ba najasa bane akwai hadisi a cikin sahihul bukhari da muslim hadisin Anas ibn Malik wanda aka fi sani da hadisul uraniyin wasu mutane daga kabilar uraniyin suka zo Madina da suka zo Madina gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai zaman yanayin Madina bai karbe su ba sai cikin su ya dinga kumburi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to su je akwai raƙuman zakka da ake kiwon su a bayan gari su je makiyayin ya tatso musu nonon wannan raƙuma ya kuma taran musu fitsarin waɗannan raƙuma su sha suka je aka tatsan musu nono da dumin sa aka taran musu fitsarin raƙumi da dumin sa suka sha kuma sai suka warke da suka warke kawai sai suka kashe wannan makiyayi suka daddatsa shi suka jefa shi cikin rijiya suka kore dabbobin Annabi ya samu labari yasa aka bi su aka je aka kamo su su ma aka yi musu horo mai tsanani to kaga a wannan hadisi zaka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ne yace a je a sha fitsarin raƙumi Annabi ba zai ce a je a yi magani da abin da yake haramun ba ko najasa Annabi ya ce Allah bai sanya warakar al'umma ta ba cikin abin da ya haramta mata lokacin da wani ya tambaye shi ya Rasulullah giya a iya yin magani da ita wato a sha giya a samu warkewa daga wasu cututtuka Annabi ya ce Allah bai sanya warakar al'umma ta ba cikin abin da ya haramta mata to an haramta mutum ya sha najasa kaga ba za a sanya waraka a cikin najasa ba to tunda har aka ce aje a shayi wannan nono na rabin nan fitsarin raƙuma ya nuna yana da amfani kuma idan mutum ya koma da tatafai da aka rubuta wadanda suke magana akan irin magunguna da suke kasance a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Laraba suka yi amfani da shi Annabi ya tabbatar shi ma kuma ya ba da shawara akan wasu ko ya yi amfani da wasu za a ga amfanin tsarin raƙumi din ko zadil ma'ad mutum ya koma na Ibn al-Qayyim a mujalladin da ya magana akan at-tibbun nabawi zai ga bayani akan wannan saboda ka babu wani abu a ciki
to sai shi kuma ne ke cewa mallam menene hukuncin iyaye su yi wa mai neman auren yarsa sharadin ba za su ba shi ba har sai in yaya da zai sa ta ci gaba da karatun boko mallam idan aka yi hakan ko kuma wannan sharadi cika shi wajibi ne lura da cewa yar ta su bata damu da karatun boko ba ita kawai auren take so
sharadi wannan tsakanin mai jine da wanda zai aura tsakanin mai aure ne da wacce zai aura ba tsakanin sa da iyayenta ba idan shi da ita suka yi wani sharadi ta sharadin ta masa wani abu wanda ba haramu bane wajibi ne ya kiyaye wannan sharadin nata dai shi zai aure ta shi ta ci su ne za su yi alƙawarin zama a tare amma iyaye su shigo su yi sharadi wannan sharadin nasu bai da wani abin nan kamar wani ne zai sayar maka kayan sa ga wani can shi kuma yana tsaye yazo ya ce ya saka sharadi ka sai kayan nan sai dai ka aje shi a gu kaza ka kaje da shi guri kaza ka kai amfani da shi a gu kaza ka kai amfani da shi shi mai kaya ba da wannan sharadin kai kai da baka da kaya mai kaya ka wannan sharadin duk da cewa wannan sharadin sharadi ne marar ma'ana to ko da sharadi mai ma'ana kamar irin na aure idan mace ta sharadanta wa mijinta wani sharadi wanda ba haramun bane abun to in ya yarda da wannan sharadin wajibi ya cika mata shi ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula saboda haka dole ya cika sharadin amma in iyaye ne suka yi sharadin ba ita ba ita kamar yadda yace bata ma damu da wannan ba saboda haka duk sun yi banza in suka yi auren su za ta zauna ta ci gaba da zaman aure ba ta ci gaba da karatun boko ba shikenan ba wannan sharadin da su ba da wani tasiri
to sai wannan shi kuma yake cewa shin ya halatta mutum daya ya zama waliyi kuma wakili a aure kuma ina hukuncin auren
me zai hana shine zai bada auren kuma shi zai karba babu wani abu tun zai iya za iya wakilta shi waliyin amarya waliyin amarya yace na baka walici sannan kuma ya zanto shine mai karbawa angon wakilin angon babu komai duk zai iya cewa ne ya umarce ni ko ya bani walicin in daura ma wani aure da wance na kuma daura ma wani aure da wance shikenan aure yayi abinda mutane ba su fahimta ba ko suke zaton wani sharadi ne a aure a shi aure abinda ake bukata ana bukatar a san wa za a aura da miji da mata din a san juna ba a yin aure a ce kai an daura aure da Muhammadu ba a san wani Muhammadu ba sai dai in an gama daurin aure a duba a ce kai ne mai matar a wannan ba aure akai ba sai an san wane ne mijin wace ce matar shine al-mahal sannan a samu waliyi ya zanto matar tana da waliyi wanda shine mai bada ita ubanta ko danta ko dan uwanta wanda walittakar take hannunsa to dole a samu waliyi mace ba ta aure da kanta a ce sun gudu sun je sun yi aure wannan ba aure suka yi ba dole sai waliyin ta shine zai aurar da ita nabi yana cewa mazina ce take aurar da kanta take ba da kanta ga wanda take so ba iyayenta ne suke ba da ita ba to dole a samu sana a samu siga a samu siga shine wanda zai ce yana neman auren wacce ga kansa wato wanda zai nemi auren ga kansa shi ango kenan ko wakilinsa wanda zai ce ina neman wane auren wance wane a gurin waliyinta shi kuma yace na aura ma wane wane a bar walicci na wance wane to in aka yi wannan ita ce siga aka tsara abinda ake bukata shine ana son a samu ijab da qabul wato wannan ya ce yana so a bashi wannan kuma ya ce ya bayar wannan ya ce ya karba to shi bayarwa da karba kowanne ya fara daga cikin su ya isa in ɗaya ya fara ɗaya ya ansa in bai nema ya ce ina nema ma wane auren wance wane a gurin waliyin ta wane sai ce ni waliyin ta kaza na aura ma wani ta wance shikenan auren sigar ta cika anan ba dole sai ya ce na karba ba tunda dama ai ya nema ne ka ce ba ni sai aka miƙo maka shikenan ba bukata sai ka ce to na karba ko shi ya ce ni wane waliyin wance wane na aura ma wane ta kaga shi ya fara bayarwa kenan to anan ne shi kuma ake bukata ya ce ni wane na karba masa tunda ya iya cewa ya bayar shi ya ce bai karba ba shi mai karbar to anan ne sai ce na karba amma in shi wannan ya fara mai neman aka ce an bashi shikenan sigar ta kare anan to amma mutane sai an ce ka karba masa to in ba a ce ba wani sai tashi da kaikayi kamar ba a gama siga ba to shi yasa wani lokaci muna gani mu ma zamu ce a wajen daura aure ka ce ka karba duk da shi ya fara cewa yana nema aka ce an bashi ba sai ya dawo ya ce ya karba ba amma in shi mai bayarwa ne ya fara yace na aura ma wane ya'ata ko a bar walicci na wance wane to ana akwai bukatar a ji ta bakin sa wannan auren da aka bayar ya karba in shine mai karbawa kansa koko ya karbawa wakilin sa to anan ne zai ce na karba auren wani 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 kaza shikenan magana ta kare to wannan sune abinda ake bukata to mutun zai iya zama waliyi ne shine waliyi kuma zai iya zama wakili a daidai lokacin kuma na wanda zai auren ya zama na kila dan shi wannan dan wani dan uwansa ne wato shike da dan yar kai da zai bayar sannan shi kuma wanda zai karba za a daura mu dan kanin sa ne ko dan uwansa ne kaga shi a matsayin kawun sa yake to zai iya bashi ce to kai ka karba mu kuma shi yace ka karba mu shikenan sai ce na aura ba wace wannan wace shikenan magana ta yi
to sai wannan ita ma tana da alaka da batun auren take cewa shin yana daga cikin kaidar aure ambatan cewa an biya sadaki laqadam ko ajala
a kawai dai za a fadi da sadaki amma sadaki shi abinda ake bukata a cikin aure ya zanto akwai shi ya zanto ba a yi sharadin ba a sadaki ba amma nawa ne an bada a lokacin ko ana bi bashi ko an bayar bai cika ba wannan duk baya daga cikin abinda sai an san shi aure ya cika saboda haka irin a kawo sadaki a ce sai an kirga a gurin wannan duk wani bata lokaci ne da zai dau lokaci in ya koma gida ya kirga ya cika bai cika ba a'a ya bai musu ba za su kara komawa a saki tantancewa wannan duk wani abu ne abinda dai ba a so shine sare yadda sadaki a ce babu sadaki a auren nan an yi shi ba sadaki to mutane su zan cewa an yanka sadaki kuma an bayar ko ba a bayar ba wannan kuma duk kari ne cikin abin da ake bukata amma a ce na kadan ba ajalan ba na kadan ba dan an fada ba wani ba wani abu bane na aka yi na laifi kuma musani sun saba a fada musu amma ba wai sharadi bane
masu kallon mu kuna tare da shirin fatuwar rahmani wanda muke tare da shehi malamin mu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da ke nan Kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa a koda yaushe kuma dai kuna da damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa ta cikin wannan shiri domin samun mafita zamu dora cikin shirin nan gaba kadan ku dakace mu da dawowa ta cikin shirin namu na fatuwar rahma inda muke tare da shi malamin mu Al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da ke nan Kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa to tambayar mu ta gaba malamin ta zo daga wanda yake cewa ya saki matarsa saki daya bayan daya har sai mata saki uku dai amma daga baya ya shirya da wani ya aure ta ba tare da ita ta san cewar shi ya shirya hakan ba bayan wani lokaci wanda ya aure ta ya sake ta shi kuma ya mayar da ita a matsayin auren su to shine ke tambaye malami ne matsayin wannan auren a yanzu
wannan auren nasu bai yi ba na da suka yi abinda ake bukata ga wanda ya saki uku shine wani ya aure ita wannan matar aure sahihi auren da za a yi shi na kisan wuta ba aure ne sahihi ba wanda zai yi aure al-muhallil ana ce shi al-muhallil wanda zai yi dan ya halatta ma mijinta da ya sake ta aure sake aurenta wannan aure ba sahihi bane shi yasa annabi ya kirawo mai yin wannan da at-taisul musta'ar kamar dan akuyan aro haka annabi ya kira shi dan akuyan aro aka la'ance shi aka la'anci wanda yake sa shi yayi masa saboda haka a cikin waɗannan da shi wanda yace ya aure ta din dan ya sake ta shi kuma ya dare ita da shi wanda aka sa din yayi auren dukkanin su Allah ya la'ance su ba ta yadda za a yi abin da yake sahihi kuma Allah ya la'anta a kansa tunda har la'anta ta tabbata a kansu aka kirawo wanda ya yi abin da dan akuya aka sifanta shi da dabba to babu ta yadda za a yi wani abu a ce sahihi ne shi kuma auren da ake da yake halatta wa mai saki uku koma da matarsa bayan an sake ta shine aure sahihi saboda haka wannan aure da suka yi da shi wannan mai halattawa auren banza ne ba sahihin aure bane aure ne lalatacce sannan in wannan ya sake zuwa da wannan auren yake ganin ta halatta gare shi ya sake auren ta aka to ba aure shi ma yayi ba aure ne da inda an san da shi to dole ne a raba su domin ba a zaman aure suke yi ba saboda ka wannan aure ba zai halatta masa komawa da matarsa ba amma da a ce shi mijin ne da matar ba shi mai auren ba shi mijin da matar can su yi kuskus sai ya mata cewa to ni in ku wani auren kika yi kika fito ni zan iya dawo da ke kin ga dai rabuwar nan ta mun kaddara ce ba haka aka so ba ga ƴaƴa tsakanin mu kaza 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 tace to shikenan zan je in yi aure amma ka shirya zan dawo shi wanda za a aura din ba shi aka je aka hada wanda zai aura din ba shi aka je aka hada baki da shi ba shi wanda zai yi aure shike da wuka da nama ne ya auren na kuma ya rike matar ko ya sake ta shi wanda zai sa za su hada baki da ita matar da ita matar duk babu saki a hannunsu shi yake da saki shi kuma ba a yi wani dil da shi ba ba a yi wani hadin baki da shi ba ba a yi wani alkawari da shi ba saboda haka sai ya je can suka yi aure shi da ita bai san wancan kuduri da yake zuciyarta ba bai san namijinta ba sai ya zo cikin salama ya nemi aurenta ta yadda ya aure ta to kaga anan shine mai saki dan a ce ta kuduri aniyar komawa ba lalle ne shi kuma ya sake ta ba sannan kuma ita bata san gaifa ba a dizzatanta cewa mijin da ta baro shine miji har da take tunanin cewa za ta je ta yi wani auren ta dawo zuciyar mace saurin jujjuyawa ne da ita duka zukata suna jujjuya amma ta mace tana juya ta rafi juya da gudu tana zuwa sai ta ga cewa wannan mijin na biyu ai shine ba miji ita da ashe duk aikin banza take yi ma ga miji ta samu mai kula da matarsa mai lilita matarsa mai biya ma matarsa bukatu mai kaza mai kaza mai kaza ta ga cewa ai kowancan ba abinda ba ya taka na abin kaga sai ta ji shiru kawai daman shi wannan ba ai wani abin da shi ba kaga saboda haka anan malamai wasu daga cikin malamai suke cewa wannan ba zai yi tasiri ba dan ta yi hada kai da mijinta na farko ta ce za ta je ta yi auren kisan wuta ta dawo amma inda shi aka yi ko yayi da ita shi mai auren na biyu yayi da matar ko da mijin wancan ma'ana dai shi an sa shi ne yayi wannan auren dan ya saki kawai a koma da aure to wannan shine auren da baya halatta komai saboda shi
to sai ne ke malam yana son karin bayani game da yadda wasu ke cewar hukuncin mai cin riba tun a nan duniya Allah yake hukunta su
Allah ce la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas wannan ana magana ranar lahira inda za su tashi daga kabari za su tashi suna za su tashi kamar mahaukata ka wanda suke bugaggu a lokacin da kowa yake tunanin inda zai sa gaba yake tunanin za su tashi a bige kamar wanda shaidanu suke buge su wato irin mai farfadiyan nan haka za su tashi kaga wannan ranar gobe kiyama ne sannan kuma duk wanda yayi wa Allah laifi ubangiji subhanahu wataala ya tanadi ranar gobe kiyama masa hisabi ya kama shi da gurgurdan laifin sa ya masa horowacin me ne cewa a nan duniya in yana nufin cewa sabo ne wanda zai fara samun sakamakon sa tun a duniya wannan daman sabo zunubi da mutum yake yi baya tuba tun a duniya Allah zai nuna masa abubuwa da yawa zai iya ganin abubuwa marasa kyau marasa dadi wanda za su lalata masa rayuwarsa da yawa tabbas wanda duka sabo ba wai sai riba ba wani abin da mutum zai doge akan sai kituba to kuwa a duniya ma Allah zai nuna masa waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka lace wanda duk ya bijirewa ayoyi na alqur'ani da ake masa wa'azi da shi Allah ce to yana da rayuwa mai kunci anan ma'isha ta kunshi rayuwar duniya ta kunshi rayuwar barzakh ita ce rayuwar zaman kabari ta kunshi rayuwa ta bayan abin da rayuwa ta kiyama saboda haka kalolin rayuwar nan guda uku duk sun shiga cikin ma'isha ta saboda haka zai samu kuncin rayuwa a duniya in ga ce kuncin rayuwa ba dole wai ana nufin ko zai zama ba shi da kuɗi ba ko zai zama ba yi da gida babba ko ba zai a'a kuncin rayuwa shine rashin samun nutsuwa a zuciya dukkan wani wanda yake wa Allah laifi ba yi da nutsuwa ba zai taba samun nutsuwa ba a zahiri watakila za a ganshi face za a ganshi da kyawa masu kyau za a ganshi a cikin mota kyakkyawa za a ganshi a katin gida za a ganshi kaza za a ganshi amma a zuciya yana ta farfasa kai ne baka sani ba inda zai bude maka rayuwarsa sai ka ji irin abubuwa da yake fama da su to wannan shine fa'ishatan danka yana da rayuwa mai saboda ka duk wani mai saban Allah ya ki komawa ga Allah to zai samu zai hadu da ukuba gurgurdan irin sabansa a nan duniya littafin adda'u wa dawa ko aljawabul kafi liman sa'ala an adawa ash-shafi na ibn al-qayyim ya lissafa fuskoki daban-daban na tasirin zinubi da mutun yake yi a karan kansa ko a cikin al'ummarsa sauraka in kana nufin wani abu da zai biyo bayan cirin ribar a nan duniya na'am ko wannan karewar tattalin arzikin da muke gani ai akwai tasirin riba kuma abun ba wai ya shafi ƙasa ɗaya ba duk duniya ya shafa kusan arzikin duniya ne gaba ɗaya ya shiga wannan halin na tangal-tangal ya shiga wani halin ni'asu duk ƙasashen da ka sani da suna jin daɗi yanzu cikin wahala suke ai hawa farashin nan da kake ji sai dai kawai ruwan da ya doke ka shine ruwa shi yasa ba za ka san da na wani ba sai naka dan shi yake dukanka amma duk ƙasashe ko ina ana cikin wannan wahalhalin kuma daga cikin babban abin da ya jawo sabawa Allah daga cikin manyan laifuka kuma ta fuskar tattalin arziki shine harkar riba saboda haka Allah subhanahu wataala shi ce yamhaqullahu riba Allah yana rushe albarkar da take cikin riba don haka duk abin da kake tarawa ta hanyar riba ko riba take shiga cikin sa to Allah yana rage albarka ko ya rushe albarkar da take ciki to duk abin da aka ce ko albarkar sa ta tafi babu albarka a ciki to ina za a shiga dadin sa ba za a ji dadin sa ba
to sai tambaye da yake cewa mallan ya inganta idan bira ya fada cikin abugo kuma yace akwai hadisi da yace kira ya amfani da wannan abu
na'am akwai hadisi na Maimuna Abdullahi dan Abbas yana cikin Sahih Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da biran da zai fada cikin kakidi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kwashe abin da yake gefan sa kwashi ku cire shi da abin da yake gefan shi ku zubar sannan sai ku yi amfani da sauran haka abin da yake kakidi da bera zai shiga ciki ya mutu kaga in ka tashi zaka iya kwashi ya area da beran yake ciki sai ka abin nan shi yasa jumhurin malami da yawa daga cikin malami suka bambance tsakanin kakidi wanda mai ne yayi bacci saboda ba gaure yake da junan sa ba to in bera ya shiga wani bangare a ciki ya mutu to ana iya kwashi iya sauran a amfana da shi shi yace ku cire abinda sannan ku ci sauran amma idan ya zanto mai ne wanda yake ruruwa to kaga duk inda ya shiga baya da wani bangare ko ina gaurewa zai gaba daya to wannan suka ce azubar wannan ba za a amfani da shi ba hadisi ne sahihi na
to sai wannan shi kuma yake cewa menene hukuncin sanyawa dabbobin daji guba idan ta kama sai su mutu ko kuma a same su babu rai ya halacin yin hakan kuma me hukuncin cin naman dabbar da aka kama ta tawa wannan hanya
babu ba dacewa a yi ta kashe dabbobin naman daji idan dabbobin daji Allah subhanahu wataala ya sa a daji din saboda akwai hikimar samu su a daji din idan mutum shiga yayi farauta ya kama abin da zai ci wannan babu laifi ita kuma farauta ba ta hanyar guba ake yin ta ba ba a yin farauta da guba abinda ake yin farauta da shi ko dai abin harbi a wancan lokacin suna yi da kibau ko kuma a yanzu a yi da bindiga ko kuma zakare ko tsuntsun farauta akwai tsuntsun farauta da ake iya saki kamar shaho ko shiruwa ko wani abu dai da zai iya cafo abin farauta to shi ma wannan sai wanda aka yi wa training wanda zai kama saboda mai shi ba wai zai kama wa kansa ba to in ka sake shi kai bismillah da abin da ya kama ko ka same shi da rai ko baka same shi da rai baka ci da ka riga ka yi bismillah da ka zo sake shi saboda haka shi kuma tunda training ne sune al-kalbul muallam wama allamtum min al-jawarihi da Allah ce wama allamtum min al-jawarihi mukallibina tuallimunahunna mimma allamakumullah fakulu mimma amsakna alaykum wadhkuru smallahi alayhi to waɗannan abubuwan farauta din da aka koyar da su aka yi musu training na farauta wanda suke kama abu ba za su ci ba sai sun kawo shi gaban mai gidan to wannan in suka sake su da bismillah to duk abin da ka samu yana da rai ka samu ko baya da rai zaka ci in ka je ka same shi da wani karam su biyu to wannan ne shine aka ce kakkaci domin baka sani ba nakan ne ya kashe shi ko ko wancan ne wanda ba kai ka sake shi ba baka sani ba amma baci sunan Allah ko ba sani ba kakkaci ko ka same shi ya fada ruwa ya mutu baka sani ba wannan cafar karan naka ne ya kashe shi ko ruwan da ya fada ne ya kashe shi wannan ma ba ka ci ba amma idan ba haka ba haka ne zaka harba abun harbin ka ka harba kai ambaci sunan Allah lokacin da kace harba kibiyar ka ko bindigar ka kai bismillah to duk abin da ya samu in ka same shi da shi kenan kai in ka baka samu da shi rai ba ya mutu kaci saboda kai bismillah lokacin da ka amma guba duba babu wannan saboda kan ka sa guba suka mutu na farko dai kashe namun daji haka kawai ba gaira ba dalili laifi ne dajin nan nan ne gurin da Allah ya halice su su rayu a ciki dan me zaka kashe su samu su a gurin nan akwai wata kima ta ubangiji sannan kuma kai ka kashe su in ka kashe dabbobin da ba a ci kashe da musa ka kashe zaki ka kashe giwa ka karo da ba ci zaka yi ba saboda ka ga ya zama barna kawai ka kashe abin da ba ci zaka yi ba sannan kuma kai kisa ta hanyar guba ba shine yankawa ba shine ko farauta ba haka ba a farauta da guba ana farauta ne ko da bindiga kai bismillah ka harbi abin da kake so ka harba ko kuma da karam farauta
to sai wannan take cewa mallam mace ce ta kudari niyyar yin azumin arfa da na taso aka koya da ashura sai kuma al'ada ta zo mata a wadannan kwanakin azumin nafila shin mallam ya ya kamata ta yi
shikenan Allah zai ba ta niyyarta duk mutumin da ya niyyar abu wani abu ya gitto bai iya yin sa ba wani uzuri ya gitto masa ya hana shi yin abun bayan yana da niyyar abun Allah zai ba shi cikakken lada kamar yayi wannan shine innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa innama likulli imri'in ma nawa duk abinda mutun ya niyyata to yana da ladan sa shi yasa malamai suka ce ko azumi kake in kai niyyar ka ci to azumin ka ya kare ko baka ci ba saboda kai niyyar kariya azumi don haka azumin ya kare li kulli imri'in ma nawa shi yasa kada kana azumi kawai kai niyyar ci ka ce ai ban ci ba saboda ka kare niyyar ka niyya sharadi ne a cikin rukuni ne a cikin azumi to haka nan mutumin da yayi niyyar aikata abu bai samu ya aikata shi ba to wani yana da ladan wanda ya aikata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan bawa yayi rashin lafiya ko yayi tafiya to Allah zai rubuta masa abinda ya kasance da yin kiyamul layli lokacin da yake da lafiya ko lokacin da yake zaman gida Allah zai rubuta masa ladan cikakke so haka wannan babu komai ba za a ce tayi a haka ba ba a yin azumi ana al'ada ko in ya riga ya wuce su waɗannan ba kamar sittin shawwal yana da duka cikin shawwal gaba daya kwanakin yin sa ne tun daga 1 ga abin nan tun daga 3 ga wata za mu ce ko mu ce 4 ga wata bayan kwanaki 3 na sallah aka cire su to sauran kwanakin 27 ko 26 dukan su zaka iya yin azumin shawwal a cikin sa kaga 6 ne da mun kake so kai kaga in ba kai a 10 farko ba zaka iya a ta 2 zaka iya a ta 3 amma shi azumin arfa yini ɗaya ne kaga babu maganar zaka yi azumin arfa kuma yazo ya wuce kuma a ce ka biya ba zai ba sai dai ka jira sai wata shekara kuma
to sai wannan yake cewa mallam menene hukuncin bakunta ta kai tsaye ma'ana ba ko yazo gidan mutum ba tare da ya sanar da shi ba
to a da can lokacin da babu wannan harkokin sadarwa irin na yanzu daban ba zai yi ba ya yi din ba tare da ya zo din ba ya sanar shi to zai sanar da shi din suna nisa wani zai taso ya aiko ya zo ya ce a gaya maka wani zai zo sannan ya koma ya ce na gaya masa ya ce ka zo a zancewa ba zai yi ba gari da gari so dole irin wannan bakon za ka riƙa gani na bazata shi ya sa lokacin da baƙi suka zo wa annabi Ibrahim alaihis salam kawai ganin sai ya yi lokacin mala'iku da suka je qala qaumun munkarun shi ni fa ban gane ku ba ban san ku ba so an saba kuma aka kira su bakin sa haka aka kira su taka hadisu dhaifi ibrahim al-mukrami Allah ya kira shi bakin sa duk da basu da izini za su zo ba amma dai tunda har sun zo wajen sa sunan su bakin sa kuma yayi musu 10 ta arziki da mutun yake yi wa bakin sa duk da bai san su ba bai san da zuwan su ba haka nan lokacin da suka je wa annabi lut shi ba bai san za su zo ba bai san su waye ba farko sai bayan daga tafiya ta tafiya gane su wane ne to amma yanzu abubuwa sun canza rayuwa ta canza ba irin ta da bace harkar rayuwa gaba ɗaya ta canza kujuba ta canza tsare-tsaren rayuwa hatta yadda mutum zai gudanar da iyalansa da ayyukan da suke bujurowa mutum duk sun canza sannan aka samu hanyar da Ubangiji baya kawo mutane wani canji sai kuma ya kawo wani abin da zai taimaka musu wajen su iya tafiyar da rayuwar su daidai da wannan canjin. Sai zama da kuma akwai hanyoyin sadarwa da in din nisan gari da kake a duniya kana iya neman mutum mutukar kana hanyar da zaka neme shi ka sanar da shi abinda kake so kai ko zaka zo ko ba zaka zo ba. To ta ga wannan sanarwar ta samu a cikin sauki. Mutane har an ma saba in kana da bako ka san zaka yi bako zaka shirya wa bako zaka yi abinda duk ya dace ka shirya don bakonka musamman in yana da in bako da zaka yi dawainiya da shi. Sannan abu na biyu kamar kasa irin tamu da take tattare da insecurity rashin tsaro ana fama da rashin tsaro a yanzu mutane a gidajen su ba ba da tsike ba. To kaga in ya zanto mutum wani fitacce ne haka kawai mutane su rika zuwa zikau sai dai kawai a kokkwasa gida ka bude ka fito to kaga wannan akwai hadari saboda mugu zai iya amfani da wannan damar a zo a cutar da kai ko a yi maka anan ko a dauke ka a tafi da kai wani guri ai. To kaga wannan zai kara sawa dole a dauki mataki na kare kai mataki da Allah ya ce wa khudhu hidrakum ce khudhu hidrakum ku dauki mataki ku shiga wato taitayenku kar ku zauna haka kawai babu wani mataki na tsare kanku. To kaga irin wannan dole ne in har mutum ya zanto mutum ne wanda yana da wani matsayi a cikin al'umma to ba kawai zaka yi masa da rakawara ba kawai sai ne ji kana kwankwasa gida da magaruba kana cewa kai bako ne fito ko da sassafe ce bako ne ka zo daga wuri kaza bai san da kai ba bai san da zuwan ka ba. Kaga shi ma yana tunani yana da hadari yace zai iya yin wannan sai ka ji an yi abin da ba haka aka so ba. To duba da irin waɗannan dole ne lura da yanayi da ake ciki da kuma sauƙaƙe hanyar da za ta sa a iya yin wannan din ba tare da an shiga wani takuruwa ba.
Tumala Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyinku kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415 ko kuma ta kan adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To a madadin shehi malamin namu alprofesor Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da ke nan Kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da ya kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.